إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjidut Tauhid wanda yake kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu a GRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi majalisi da muke karatun tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wannan ita ce halka ta 77 a wannan yammaci na Alhamis 29 ga watan Rabi'ul Akhir hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda yake daidai da 24 ga watan 11 shekara ta 2022 idan ba a mance ba muna cikin babin da ake mana bayanin yadda sayyidina Abubakar Allah yarda da shi ya ayyana sayyidina Umar Allah yarda da shi a matsayin jagora na al'umma musulmi wanda zai mai bayan sa bayan rasuwarsa mun duba matakai da sayyidina Abubakar ya bi wajen kokarin ayyana sayyidina Umar a matsayin khalifa a bayan sa matakan da ya bi wanda mun karanta har matakai guda hudu ko kuma mun karanta matakai guda uku muna kan mataki na hudu mataki na farko yanda ya shawarci manya-manya cikin sahabbai masu falala cikin sabiqunal awwalun sa'annan kuma ya shawarci dokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun ga yanda suka nuna goyon bayan su bisa wannan tunani na sayyidina Abubakar Allah yarda da shi mataki na biyu shi ma mun gani shine yanda sayyidina Abubakar Allah yarda da shi yayi shifta wa sayyidina Uthman kan rubuta wasiya dangane da Sayyidina Umar shine zai zama jagora bayan sa sai kuma mataki na uku bayan kammala wannan rubutu na wasiya din Sayyidina Abubakar ya bayyana ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bijiro musu da Sayyidina Umar akan shine wanda ya jagorantar ya zama khalifa a bayan sa sannan ya musu umurni akan su ji su masa da'a to mataki na hudu wanda shine mataki na kusa da na ƙarshe sai sayyidina Abubakar ya fiskantar da akalar wannan zabi nasa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana roƙon sa yana bayyana masa hanzarin sa da ya sanya ya zabi sayyidina Umar a matsayin wanda zai zama jagora na al'umma musulmi a bayan sa wannan mataki na hudun ba mu karkare ba lokaci ya cin mana a halkar da ta gabata mun tsaya inda yake cewa wajtahattu lahum ra'ayi fawallaitu alaihim khairahum wa aqwahum alaihim wa ahrasahum ala ma arshadahum wannan bi yana bijiro da hanzarin sa da uzurin sa wa Allah subhanahu wa ta'ala na dalilin da ya sanya zabin sa ya fada kan sayyidina Umar a matsayin jagora na al'umma musulmi bayan rasuwarsa yake bayyana wa Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya ubangiji nayi iya bakin kokari na wajen tantance ra'ayin da yake shine mafi kyau dangane da wanda zai mai gurbi na ya zama jagora na al'umma musulmi yace fa wallaitu alaihim khairuhum sai na jagorantar musu da mafificin su wannan yana fito da hanzarin sa ne wa Allah subhanahu wataala cewa ya jagorantarwa al'umma da mafificin su wannan me za mu dauka karkashin wannan gaba din idan an tashi za a sanya shugaba wanda zai jagoranci al'umma musulmi a mahanga ta addinin musulunci ana so a zabi wanda yake mafi alkhairi cikin su wanda yake mafi falala cikin su wanda yake mafi takawa cikin su wanda yake mafi imani cikin su wanda yake mafi tsoron Allah mai addini wanda yafi kowa addini wannan shine mahanga na shari'ar musulunci shi yasa sayyidina Abubakar yake bayyana wannan cewa da ya duba cikin sahabban annabi sai ga babu wanda ya kai sayyidina Umar alkhairi ta fiskan takawa ta fiskan imani ta fiskan zama na kwarai yaga ba wanda ya kama kafan sayyidina Umar wannan yasa zabin sa ya fada kan sayyidina Umar to haka al'amarin yake har duniya ta nade yana daga cikin qualities na shugaba ya zamanto a cikin al'umma an fi kyautata masa zato an fi ganin nagarta daga gare shi an fi ganin zamantowa mutumin kirki an fi ganin cewa shi wannan wanda aka zaba a matsayin shugaba ya fi sauran zama na kirki me hikima haka saboda yanzu za a bashi amana ce ta al'umma za a bashi amana na dukiyar al'umma idan ya zama mutumin kirki kaga amanar da aka bashi ba zai ci ta ba idan ya zama mutumin kirki wannan al'umma da aka danka amanar su a hannunsa ba zai tauye ta ba saboda kasantuwansa na kirki da kuma tsoronsa ga Allah subhanahu wataala yana tunanin haduwansa da Allah in har ya tauye wannan amanar bahaushe yace wanda ya ci amana amana za ta ci shi to yanzu idan har ya tauye wannan amana da Allah subhanahu wataala ya bashi a hannunsa na al'umma na dukiya al'umma ya tauye ta to ko shakka babu ya san cewa sai Allah ya tambaye shi kuma sai Allah masa hukuma bisa wannan amana da Allah ya bashi na al'umma da dukiyar su kuma ya tauye ta to kaga in mutumin kirki ne zai yi taka tsantsan dangane da amanar al'umma zai yi taka tsantsan dangane da dukiyar al'umma ba zai dauke ta a matsayin dukiyar sa ba zai ji cewa wannan dukiyar su ce aka dora shi akanta ya musu aiki da ita kaga kenan dole zai yi taka tsantsan wajen yi musu aiki da wannan dukiya ta yadda zai fita ya koma zuwa gurin ubangijinsa daga wannan duniya yana ji cewa amanar da Allah subhanahu wataala ya bashi bai ci ta ba amanar da Allah madaukakin sarki ya bashi bai tauye ta ba sayyidina Umar Allah ya dade shi bayan ya zama jagora kamar yadda zamu zo mu gani nan gaba yace yana tunanin haduwansa da Allah subhanahu wataala idan har wata dabba cikin dabbobi masu rai ta yi tuntube a gabar kogi ta fadi ta yi rauni yana tunanin Allah zai tambaye shi a matsayinsa na shugaba kan wannan dabbar ya tauye mata haƙƙinta wannan dabba ce wacce ba mai hankali ba amma sayyidina Umar yana tunanin haduwansa da Allah subhanahu wataala in har dabbar da batta da hankali ta yi tuntube a bakin gabar kogi ta yi rauni yana tunanin Allah zai tambaye shi me yasa bai mata hanya ba to ina ya ga mutum dan adam mai hankali to kaga kenan zabin da sayyidina Abubakar yayi ga sayyidina Umar tabbas bai yi zaben tumun dare ba to haka kuma ake so in an tashi za a zabi shugaba wanda zai jagoranci al'umma wadda dukiyar al'umma za ta zamanto a hannunsa a matsayin amana ko su ma karan kansu al'umman amana da kasarsu amana to dole ne a zabi shugaba wanda yake mutumin kirki mai addini shine ya san girman amana amma wanda ba shi da addini bai san ma amana ba gani yake rabo rababbe tsuntsu daga sama ga shashe yana ga ganima ce ta samu yanzu kawai bari a ci to kaga wannan ko shakka babu shi an jefa shi cikin bala'i tabbas duk wanda aka dauki amana ta al'umma aka danka a hannunsa kuma ba mai addini ba ba wanda ya san girman Allah ba to an jefa shi cikin bala'i saboda wannan abun da yace wallahi ba zai ci banza ba tauye wannan amana na al'umma da yayi ba zai tafi a banza ba komai yana nan an rubuta masa a littafin sa dukiyarsu da kasarsu da ya tauye da su karan kansu da ya tauye duka sai Allah ya tambaye shi ranar tashin alkiyama kai ko mutane goma ne aka baka jagorancin su ka tauye waɗannan mutane goma da haƙoƙinsu wallahi Allah zai tambaye ka ina ya ga a ce gari guda a ce duka gari gudan nan suna ƙarƙashin ikon ka ne suna ƙarƙashin jagorancinka an danka amanar su a hannunka me kake tsammani haɗuwarka da Allah subhanahu wa ta'ala mutuwan nan za a yi ta to kaga yanzu duk wanda ba mai addini ba wanda bai san girman Allah ba baya ganin kimar amanar da aka danka hannunsa kuma aka jagorantar da shi kan al'umma to wannan an cuce shi duniya da lahira wallahi ba ke mukan sa akai ba za kai kuma mamaki a yau yanda mutane suke ta faɗi tashi na ganin sun zama jagorori kan al'umma na ganin wannan amanar sun karbe ta saboda ni ba su san girman ta ba inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kaga kenan yanzu duk wanda ke kai kawon fadi tashin ya zama shugaba tattare da shi akwai jahilci dama Allah ga ya mana innahu kana zaluman jahula tsantsan jahilci ne zai sa mutun ya je dora kansa abinda sai Allah zai masa tambayoyin da ba zai iya amsawa ba wanda koda ya amsa ba zai furi ba gaban Allah subhanahu wataala kaga tsantsan jahilci ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hore mu cewa duk wanda yayi sha'awan mulki yace a tsora shi kar a zabe shi bai cancanta ba inji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bai san hatsarin da wannan jagorancin ke tattare da shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda aka bashi ragama ta jagorancin hukunci tsakanin al'umma misali aka ce shine alkali wannan an yanka shi ba da wuka ba kaga yanka ba da wuka ba yafi wahala a dauko kara ai ta dirzawa a wuyan dabba sai ai awa biyu ana dirzawa ita ba ta mutu ta huta ba kuma ita ba a yanka ta ba kaga wannan yankan yafi wahala akan a zo da wuka lokaci guda ana daba mata minti daya yawa an yanka ta ta huta kaga yayi bamban da dabbar da aka dauko sanda ko ice ana ta dadira mata ita bata mutu ta huta ba ita kuma bata daina shan wahala ba to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta wanda aka bashi jagoranci na hukunci tsakanin mutane tamkar an yanka shi ba tare da wuka ba ma'ana an dora shi cikin balbalin bala'i to ina ga wanda aka ce kowa da kowa duka suna karkashin sa shine jagoran su kaga wannan karewan fitina da bala'i to amma abun mamaki sai kaga ana ta faɗi tashi ana ta kashe kuɗi a shiga nan a fitatan wa mutum sai ya dare wannan kujerar da amana ce fa a wuyansa mai girma wacce koda mai takawan koda mai imanin koda mai tsoron Allah a ce an dora shi kan irin wannan kujerar babban kalubale ne a gaban sa ina ga wanda ba shi da takawan ina ga wanda bai san girman Allah ba ina ga wanda ba mutumin kirki ba a ce an dora shi kaga wannan kan ai ya halaka ya shige su to saboda haka ɗan siyasan mu su san wannan cewa wannan kujera da za ku je ku haukanta na shekara hudu ko kuma shekara takwas ba alheri bane a gare ku wannan na farko kenan sannan na biyu kuma komin daren dadewa za ku bar kujeran in kuka bar kujeran dan abin da kuka ci kuka abinan fa ya shine fa wannan kuma bala'in da kuka je kuka rarumo wa kanku na danne haƙoƙin bayin Allah da cin amanar bayin Allah da rubda take akan dukiyansu yana nan har tashin kiyama an rubuta muku yana nan cikin littafin ku kaga dole ne ƴan uwa ai taka tsantsan kan wannan al'amari idan har ka san zaka yi nagarta ko kana tsammanta zaka yi nagarta zaka yi aiki wa al'umma zaka kare musu dukiyarsu zaka kare musu mutuncinsu zaka kare musu lafiyarsu zaka kare musu amincinsu zaka kare musu iliminsu da kasar su
to babu laifi ka je ka nema ka hau sai ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala amma kuma in ba haka bane fa ka shafa wa kanka ruwa fa ka shafa wa kanka ruwa saboda kar ka jefa kanka cikin fitina da balbalin bala'i dukiyar nan duyan da aka tara ta za a tafi a batta abun da kai kuma zai tafi tare da kai yana nan yana da zuciya da kai kuma ko menene kai sai an halatto maka da shi ranar tashin kiyama ka ganshi a cikin littafin ka mali hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ran tashin kiyama haka za a zo da littafin ka komai za a fito da shi abubuwan da kai ranar tashin kiyama gaban Allah subhanahu wataala to wannan yan uwa zai fito mana da quality na shugaba mafi girma shine zamanto mutumin kirki kenan ba a zaben shugaban da ba mutumin kirki ba a zaben shugaban da ba mutumin kirki ba saboda ba zai rike wannan ragama na jagorancin ta hanyar da ta kamata ba amma wanda yake mutumin kirki ya san girman wannan al'amari zai yi abin da ya dace shi yasa sayyidina abubakar yake bayyana cewar da ya tashi zaƙowa sai da ya duba wanda ya cancanta waye ya cancanta wanda kuma fi su alheri shi ya zaba ya ce wa aqwahum alaihim wa ahrasahum ala ma arshada sannan har ila yau daga cikin dalilan da suka sa ya zabi sayyidina umar saboda wa aqwahum alaihim ya fi su karfi a karan kansu wato yana da karfi yana da jajircewa yana da tsayawa akan duk wani abu da yasa gaba baya tsoron zargin mai zargi kuma yana da ƙarfi yana da iko na gudanar da wannan kujera da yake kokarin ayyana shi akai wannan duk yana fito da hanzarin sa wa Allah subhanahu wataala inna khayra man ista'darta al-qawiyul amin mafi alkhairin wanda zaka bashi idar ka bashi abinan shine wanda yake al-qawiyu kuma wanda yake al-aminu wanda zaka bashi idar wanda zaka bashi abin nan ya maka aiki ya maka ka biya shi to akwai bukatan ka samu wanda yake da ikon yin aikin yake da karfin yin aikin sannan kuma ka samu wanda yake amintacce to sayyidina Umar ya cika waɗannan yana da karfin aiwatar da wannan al'amari yana da ikon aiwatar da wannan al'amari babu tsoro tare da shi ya ma fi su tsayewa da jajircewa da dakewa akan abin da yake ga shine mafi dadai sannan wa ahrasahum ala ma arshadahum kuma shine yafi su kwadaituwa zuwa ga abin da duk yake dora su akai duk abin da sayyidina Umar zai dora su akai na alkhairi to yafi su kwadaituwa wajen aikata shi kakenan gabanin ya kwadaitar da su wajen aikata shi yakan aikata gabanin ya kwadaitar da su to wannan duka suna cikin dalilai da suka sanya sayyidina Abubakar Allah ya yarda da shi zabin sa ya afka kan sayyidina Umar saboda ya ga qualities na shugaba duka sayyidina Umar ya cika su ba ma ya cika su ba ya fi kowa cika waɗannan qualities din in za a dora su akan sikeli na sayyidina Umar ya fi na kowa to shi yasa zabin sa ya fada kan sayyidina Umar to wannan yana bujiro da dalilin sa da ya sanya ya zabi sayyidina Umar wa Allah subhanahu wataala a ƙarshe sai yake cewa وقد حضرني من امرك ما حضر فاخلفني فيهم فهم عبادك yace ya ubangiji daga cikin al'amarinka ne halartowa ya halatto mu menene mai halartowa da ya halatto masa cikin al'amarin Allah subhanahu wataala mutuwa kenan yana ga wannan jinyar da ya kwanta ba zai tashi daga ita ba shine yake bayyanawa ya ubangiji daga cikin al'amarinka mai halartowa ya halarto mun cikin al'amarinka kenan ni kan yanzu tawa ta kare kasantuwa na jagoran su tawa ta kare tunda ni zan koma gare ka ya Allah fakhlufni fihim ya Allah ka maye gurbi na cikin su ma'ana ka maye gurbi na da wanda yake mai nagarta a cikin su tunda ni kan zan koma gare ka fahum ibaduka lalle su bayinka ne ya Allah ma'ana kuma yana roƙon Allah subhanahu wataala waɗannan ya ubangiji da ka jagorantar da ni akan su gashi ni zan koma gare ka su bayinka ne kuma kai mai tausayin bayinka ne kai mai jin kansu ne ga mai gurbi na da wani wanda zai zamanto mai alkhairi
a cikin su ya yi musu kyakkyawan jagoranci wannan shine mataki ko ita ce shine mataki na hudu da sayyidina abubakar ya bi wajen jagorantar da sayyidina umar a bayan sa sai mataki na karshe wanda shine mataki na biyar wanda da shine sayyidina umar aka wayi gari ya san cewa shine zai zama jagora bayan sayyidina abubakar kuma kowa ma ya san da haka din ta yanda kawai sayyidina abubakar yana komawa ga Allah subhanahu wataala automatically sayyidina umar zai zama shine jagora na al'umma musulmi yace thumma da'a abubakarin umara khaliyan to mataki na biyar da sayyidina abubakar ya je gare shi wajen jagorantar da sayyidina umar ya zama khalifa a bayan sa sai ya kebe da sayyidina umar za su dan tattauna kuma zai dan fada masa wasu kalmomi tunda yanzu ya zabe shi a matsayin jagora na al'umma musulmi da zai mai gurbin sa a bayan rasuwarsa da kuma yardan sauran sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to sai ya kebe da sayyidina umar فقال إني مستخلفك من بعدي وموصيك بتقوى الله سيكي بيدي سيدنا عمر أبو نفر كده فارغا سيدنا عمر يتي إني مستخلفك من بعدي سيدنا عمر كسني نيزن جاغورا تدكي أبايا كاغين ذا سيدنا عمر يا سني دا دب يسمي أكيبا سوى أي سكسني صحبان النبي سبو ديس أبو بكر ياشا ورچيسو sun yarda sun bashi shawari irin ra'ayinsa sun tafi tare da shi akan ra'ayinsa saboda suna ga zabin da yayi nagartaccen zabi ne sannan kuma bayan ya zabi sayyidina Umar yasa aka rubuta bayan an rubuta ya fito ya bayyana musu cewa tabbas na zabe shi ya zama shine jagoran ku kun yadda suka ce mun yadda yace to kuma sabiyayya sai kuma ya koma ya kebe tsakaninsa da Ubangiji ya bijirowa Allah subhanahu wataala hanzarinsa sannan ya rufe da roƙo roƙon Allah madaukakin sarki to sai abu na ƙarshe kuma ya kebe da sayyidina Umar yake bayyana masa cewa na zabe ka na jagorantar da kai akan al'umma musulmi zaka zama jagora bayana yanzu ya bayyana masa to abu na gaba da ya je gare shi shine sai fara nasiha wa sayyidina Umar yace wa musika bi taqwallah ina maka kuma wasiya da tsoron Allah ina maka wasiya da tsoron Allah waɗannan sahabban annabi idan kana ganin maganganun su kana ganin ayyukan su zaka ga duka alqur'ani ne da sunna maganganun su da ayyukan su da dabi'un su da mu'amalar su da zamantakewar su duk zaka ga sunna dora su akan ma'auni ko mahanga na alqur'ani da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan wasiya da sayyidina abubakar yayi wa sayyidina umar Allah ya dade su gaba daya wasiya ce da Allah madaukakin sarki yayi wa al'ummun da suka zo gabanin mu mu mai mana sannan wasiya ce da annabi yayi wa sahabbansa ya musu a dunkule kuma ya musu a daidaikun su to shi yasa su ma sahabban in sun tashi sai kaga irin wasiyar su kenan walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah kaga wasiya ce ta Allah subhanahu wataala Allah ya ce lallai mun yi wasiya wa wanda suke mu abota littafi wanda suka gabace ku sannan kuma mun muku wasiya da ne an taqullah ku ji tsoron Allah kaga wasiya ce ta Allah subhanahu wataala sannan kuma wasiya ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yazo cikin hadisin da Imam Abu Dauda da Tirmidhi da Ibn Majah suka fitar cikin sunan din su da sanadi wanda yake ingantacce hadisin Irbab bin Sariyah Allah ya dade shi yake bada labari cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yayi musu sallah asubahi sai ya musu wa'azi mai ratsa zuciya wa'azin da ya ratsa zuciyarsu ya sanya idanunsu suka zubda hawaye zukatan suka girgiza hankalinsu ya dagu ya tashi suka ce ya rasulullahi wannan wa'azin da kake mana kaman mai mana bankwana to yanzu wane irin wasiya zaka mana annabi yace usikum bi taqwallah annabi yace ina muku wasiya da tsoron Allah kaga kenan mafi girman wasiya da zaka yi wa mutum a ban ƙasa ita ce wasiya kan tsoron Allah subhanahu wataala. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace usikum bi taqwallah was-sam'a was-sa'a wa in ta'ammara alaykum 'abdan habashiyan fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid. Annabi sallallahu alaihi wasallam wasiya ta farko da ya musu ita ce kan tsoron Allah subhanahu wataala. Sannan yayi yakan musu kuma wasiyan a daidaikun su bayan ya musu a dunkule yakan musu a daidaikun su akan tsoron Allah subhanahu wataala. Yace ya Mu'adhu ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasan. Ja annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin da Imam at-Tirmidhi da Imam Ahmad suka fitar da shi. Annabi yace Mu'adhu ittaqillaha ka ji tsoron Allah haifu ma kunta a duk inda kake. To kaga wannan wasiya ce da annabawa suka yi wa mabiyansu, ba annabi kawai shi kadai ba, hatta annabawan da suka zo gabanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, za ka ga wasiyar da suka yi wa mabiyansu kenan, wasiya kan tsoron Allah. Saboda tsoron Allah nan a kansa komai yake ginuwa. In har aka samu tsoron Allah, lahirarka za ta yi kyau, duniyarka za ta yi kyau, mu'amalanka da mutane zai yi kyau, zamantakewanka zai yi kyau, ɗabi'unka za su yi kyau, halayyarka za su yi kyau, ko maganarka za ta zamanto mai kyau, kominka zai zama mai kyau in har an samu tsoron Allah tare da kai. To shi yasa za ka ga wannan ita ce wasiyoyin da annabawa suka yi wa mutanensu. Annabi Nuhu ita ce wasiyar da ya yi wa mutanensa. Kazzabat adunil كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون ألا تتقون يتي موسى كاغا تتقون بذاك جزء أوران الله سبحانه وتعالى غا عاد آداوة متانا النبي هودكو. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون غا سموداوة النبي صالح. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون ga mutanen annabi Lutu, ga mutanen annabi Shu'aibu. Kazzabat qaumu Lutin al-mursalin id qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Kazzaba ashabu al-aikati al-mursalin id qala lahum Shu'aibun ala tattaqun. Duka idan kana bibiya annaba nan zaka ga duka wasiyar da suka yi tawa mutanen su. Wa idna da rabbuka Musa an ati al-qauma adh-dhalimin qauma fir'auna ala tattaquna. Duka annabawa in ka dauke su daya bayan daya kana bibiyansu zaka ga irin wasiyar da suka yi wa annabawansu. To haka zalika idan ka zo matakin sahabban annabi zaka ga ita ce wasiyar su diman da'iman in sun tashi. Sayyidina Abu Bakar duk sanda ya zo khutuba zai ce amma ba'd fa usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal. Wannan galibi cikin khutuban Abu Bakar in ya zo khutuba bayan ya yi yabo da jinjina da godiya wa Allah sai ce amma ba'd, yayi salati wa annabi sai ce amma ba'd. Bayan haka fa usikum wa nafsi bi taqwallah, lallai ina muku wasiya da ni karan kaina, ma'ana yana wasiya wa su kuma yana wasiya wa kansa da me, da tsoron Allah subhanahu wataala. To haka shi ma sayyidina Umar zaka tarar wasiyoyinsa duka akan taqwa ne. Ya rubuta wasiqa zuwa ga ɗansa Abdullahi dan Umar Allah ya da su gaba daya, yace usika bi taqwallahi azza wa jal fa innahu man ittaqahu waqa waja'al taqwa nisba aynayk wa dala'a qalbik. Wannan rubutu ne na sayyidina Umar da yi wa ɗansa Abdullahi dan Umar. Yace bayan haka ni ina maka wasiya da taqwa tsoron Allah subhanahu wataala, sai yace fa innahu man ittaqahu waqahu. Saboda yanda al'amarin yake, duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai kare shi, Allah zai kange shi. Kaga nan ya faɗa masa fa'ida da muhimmanci da tasirin taqwa. Duk wanda ya zama mai tsoron Allah to yana cikin kula da kariya na Allah subhanahu wataala, yana karkashin garkuwa na Allah subhanahu wataala. Shine sai ya ce masa waja'ali taqwa nisba aynai, sannan kai Abdullahi dan Umar ka sanya taqwa kan idaninka, ya zama duk abin da zaka yi akwai tsoron Allah subhanahu wataala ciki. Waja'ala qalbik, kuma warakan zuciyarka. Wani daga cikin tabi'ai aka ce masa yayi wasiya mana, ɗalibansa suka ce ka mana wasiya mana, sai ya ce usikum
bi khatimati suratin nahl, yace ina muku wasiya da ƙarshen suratul nahl. Inna allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinuna, kenan yana musu wasiya da taqawa, su lazumci taqawa kuma su zamanto muhsinai masu kyautatawa. To kaga wannan nasiha na sayyidina Abubakar nasiha ce wacce take da matukar muhimmanci sosai. Yanzu sayyidina Umar kai da na jagorantar da kai akan al'umma musulmi, daga cikin abubuwan da za su taimaka maka wajen gudanar da jagorancinka, to ka zama mai taqawa. Kaman isharar da sayyidina Abubakar yake yi wa sayyidina Umar, Allah ya dade shi, ita ko taqawa kamar yadda muka sani ƴan uwa tana da muhimmanci sosai, matukar mutum ya lazumce ta Allah zai gafarta masa zanubinsa. Duk wanda ya zama mai taqawa to Allah yana gafarta masa zanubinsa. Wannan fa'idar ta ta farko kenan. Fa'idar ta ta biyu, duk wanda ya zama mai taqwa Allah zai sa shi ya zama mutumin kirki. In kana kokarin zama mai tsoron Allah, duk abin da zaka yi kana kwatanta tsoron Allah ciki, to Allah zai gyara maka ayyukanka. Zaka zamanto nagartaccen mutum, zaka zamanto salihin bawa. Wannan alƙawari ne Allah ya dauka. Duk wanda ya zama mai taqwa Allah zai sa shi ya zama mutumin kirki. Sannan kuma Allah zai gafarta masa zunubansa. Wannan alƙawari ne Allah subhanahu wata'ala ya dauka. الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أي من جاءت آية الله سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله يا قوم من كجسورا الله وقولوا قولا سديدا ميتة فائدة جنسورا الله يصلح لكم أعمالكم. إن كنت زمما سسورا الله الله زي جارة مكو أيكم كنت زممتا ننكر ku zama salihan bayi. Yuslih lakum a'malakum, kake ne yanzu duk wanda yake kokarin kwatanta taqwa tsoron Allah zai zama mutumin kirki, daga cikin fa'idodin ta kenan. Wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma zai gafarta muku zunubanku. Kenan wanda yake kokarin zama mai taqwa mai tsoron Allah, duk abin da zai yi tuna Allah na ganin sa, ya ji tsoron Allah, ya kyautata wannan abin, to Allah zai gafarta masa zunubinsa ko bai nemi gafara ba, saboda yayi alƙawari cewa ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Sannan kuma daga cikin fa'idar taqawa, Allah na karban aikin mai taqawa. Innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin, ai kawai Allah yana karba ne daga gurin masu taqawa. To kaga mutum idan ya zama mai taqawa ya ribatu a duniya kuma ya ribatu a lahira, yana karkashin kulawa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idojin taqawa suna da yawa, hatta ilimin nan da muka gani. Idan mutum ya zama mai taqawa, Allah zai ta kwaranyo masa ilimin ta inda bayya zato bayya tsammani. Masaloli da yawa sai kaga Allah ya bude maka, ya bankade maka ka fahimta da yawa mutane ba su fahimta ba, saboda tasirin taqawa. Wannan alƙawari ne na Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, ku ji tsoron Allah, Allah sai ba ku ilimi. Allah sai ba ku ilimi, falala ce ilimi, ai falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda ba mai taqawa ba, Allah baya bashi falalarsa, ko da ya bashi to ta lalaye masa. Imam Shafi yake cewa shakautu ila waki'in su ahibbi fa arshadani ila tarkil ma'asi وقال لي واعلم بان العلم نور ونور ونور الله لا يهدى لي لعاصي. امام الشافعي الله باشي زكاي yana haddace hadisai 100 kaza a wuni daya, zai iya haddace maka hadisai 100 kaza. To tara ne ya dauki hadisai ya je yayyaye hadda ya gagara, abin ya dame shi ya daga masa hankali, shine kokawa malaminsa, shine a cikin baiti yake cewa shakautu ila waki in su ashibbi, na kokawa waki, malaminsa ne waki, na mu koka masa yanda jiya na samu matsala a haddata kai muni, na gagara yin hadda mai kyau, na dau lokaci ban iya nayi hadda ba, da kuma sai haddace ɗarurukan hadisai a wuni ɗaya. Fa arshadani ila tarkil ma'asi, sai nusar da ni akan barin sabo. Yace ka sani annal ilma nurun, ilimi da ka gani haske ne, wa nurullahi la yuhuda li asi shi ko hasken Allah ba a ba mai sako kaga idan kana so ka samu ilimi ka zama mai takawa ka zama mai takawa Allah subhanahu wataala sai buda maka ka fahimci matsaloli na addini masu tarin yawa sannan kuma Allah zai sanya maka mafita ta inda bakka zato bakka tsammani wannan duka tasiri ne na takawa mai yattaqillaha yaj'alahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib to shine sayyidina abubakar da ya riski fa'idan takawa kuma yanzu ya jagorantar da sayyidina umar kan al'umma muslimi to yana so jagorancin sa ya zamanto nagartaccen jagoranci to menene sirri da zai sa jagora yayi jagoranci nagartacce shine zama mai takawa in ya zama mai takawa Allah zai agaza masa Allah zai taimake shi zai sanya shi ya zamanto mutumin kirki ta yanda zai yi nagartaccen jagoranci jagoranci na kirki to shi yasa yace wa musika bi taqwallah kuma ina maka wasiya da takawa Allah ma'ana daga cikin abin da za su agaza maka su taimaka maka jagorancin ka yake kyau ka zamanto cikin masu takawa ka zamanto cikin masu tsoron Allah subhanahu wataala to wannan wasiyarsa ta farko kenan da yayi wa sayyidina Abubakar Allah ya yarda da su gaba daya sai wasiyarsa ta biyu yace na'am wasiyar da sayyidina Abubakar yayi wa sayyidina Umar ko na'am wasiyar da sayyidina Abubakar yayi wa sayyidina Umar Allah ya yarda da su gaba daya wasiyarsa ta biyu yace inna lillahi amalan bil layli la yaqbaluhu bin nahari wa amalan bin nahari la yaqbaluhu bin layli wannan ita ce wasiyarsa ta biyu yace kai sayyidina Umar ka sani inna lillahi amalan bin layli la yaqbaluhu bin nahari ka sani lallai Allah madaukakin sarki yana da ayyukan da yasa bayi su yi da daddare wanda in suka yi wannan aikin da rana Allah ba zai karba ba daga cikin ayyukan da Allah ya nema daga bayinsa su yi da daddare wanda in suka yi da rana ba zai karba ba akwai sallar isha akwai sallar asuba sallar isha ai da daddare ake yin ta sallar asuba ita ma da daddare ake yin ta yanzu sai mutum ya ƙi sallar ishan nan asuban ma ta zo ya ƙi yayi sai da gari ya waye tangararren rana ta fito sai ya ce to bari yanzu na yi isha da asuba to shine sayyidina Umar sayyidina Abubakar yake nuna masa cewa Allah ba zai karba ba kenan yanzu wanda yayi sallah bayan fitan lokacin ta in yayi sallah Allah ba zai karba ba ya danganta idan ba tare da wani uzuri yayi wannan sallar bayan fitan lokacin ta da yawa daga cikin malamai sun tafi kan cewa ba Allah ba zai karbi wannan sallan ba saboda ba a lokacin aka ce ba ma'ana inda ganganci yana ji yana gani da ransa da lafiyarsa ba wani uzuri ne ya kange shi ya hana shi ba yana ji yana gani wani sai kaga ya bata lokaci a kallon kwallo har lokacin sallah fita sannan ya ce zai zo yi Allah kare na to kaga irin wannan shi ake magana malamai suka ce nan koda yayi sallan Allah ba zai karba ba amma idan bisa uzuri ne wannan shari'a ta yi sassauci a kai dalilai da dama kuma sun tabbatar da haka misali akwai uzurori da yawa bacci ya rinjayi mutum har lokacin sallah ya fita misali wanda yake zuwa ya aikin ƙarfi ya yi aikin ƙarfi ya dawo gida bayan magariba sai ya ce bari ya ɗan kishingiɗa ya huta kafin isha bai tashi farka ba sai da rana ta fito ba a tashe shi ba kuma ba wanda ya tashe shi to kaga wannan ba shi da laifi a shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dhakara duk wanda bacci ya rinjaye shi bisa wata sallah ko kuma ya mance ta to yana tunawa ya sallace ta a wata riwaya laysa laha waqtun illa zalika bata da wani lokaci sai wannan ko kuma wani abu ya shagaltar da kai ka baka samu daman kai sallar ba ya rinjayar da kai ta yanda kuma baka samu ka tsamo kanka ko ka kwaci kanka daga wannan abun ba har lokacin sallah ya fita ma'ana yanzu kaga abun ya fita daga me daga ikonka to wannan shi ma ba Allah ba zai kama mutum da laifi ba hakan ya faru da annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi da sahabbansa a yakin Khandaq wanda ake kiransa Ahzab. Mushrikan Makka sun zo sun kewaye, sun zo da nufin su rusa garin Madina, tare da su akwai Yahudawa da kuma sauran kabilun Larabawa, shi yasa aka kira su da Ahzab. Kamar takaitaccen bayani ya gabata, sun zo da nufin su murkusha annabi da shi da sahabbansa cikin Madina. Salmanul Farisi ya ba da shawari cewa a sauran sassan Madina akwai dibinai, bishiyoyin dibino, ta yadda waɗannan mutane ba za su iya samun daman haurowa su shigo cikin Madina ba. Gurin da yake buɗe ta inda za su iya samun daman zuwa garin Madina, a je ta can a toni rami. To hakan kuma aka yi, aka je aka toni rami. Mutanen nan suka zo suka yi kitibus da rami, suka gagara shigowa garin Madina. To amma hakan bai sa sun juya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da sahabbansa suka ci gaba da tonon rami. Ramin da yana zurfi ta yanda dai su tsaye tsammani gaba daya. To nan tonon ramin da suke lokacin sallar la'asar har ya fita, har magariba ta zo, ba su samu sun yi la'asar ba. Sai da rana ta fadi suka ankara ta a lokacin la'asar fa ya fita. To shine har annabi ya musu addu'a cewa mala Allahu quburahum wa buyutahum naran kama shaghaluna 'ani salati al-wusta salati al-'asr. Annabi ya ce, Allah ka cika gidajensu da wuta, ya Allah ka cika kaburburansu da wuta, kamar yadda suka shagaltar da mu daga sallar wusta sallar la'asar. To annabi sai ya sallaci sallar la'asar tsakanin magariba da isha, kaga lokacin ta ya riga ya fita. Me ya hana annabi ya yi sallar la'asar a kan lokacinta? Mushrikai sun shagaltar da shi, kaga na farko ba manta ya yi ba, babacci yayi ba, a shagaltar da shi akai. Kenan yanzu idan wani abu da yafi karfinka ya shagaltar da kai ta yanda baka samu dama kai sallah ba har sai lokacinta, sai bayan fitanta fa bayan lokacinta ya fita kazo ka sallace ta, to anan Allah ba zai kama ka da laifi akai ba. To amma da gangan ba da wani uzuri wanda shari'a ta yadda da shi ba, baka da wani hanzari gurin Allah subhanahu wataala, da ranka da lafiyarka, kuma kana sane ba wai mancewa kai ba lokacin sallah har ya fita, baka sallace ta ba sai bayan fitan lokacinta. To da yawa daga cikin malamai suna ga koda kai wannan sallar a wannan lokaci Allah bai karba ba. Wannan sayyidina Abubakar yana daga cikin wanda suke da wannan fahimta, tunda anan yana cewa sayyidina Umar, inna lillahi amalan billayli, Allah yana da aikin da ake yinsa da daddare, la yaqbaluhu bin nahari, baya karban wannan aikin da rana. Kenan sallar da ake yinta da daddare, wanda ya yi ta da rana Allah ba zai karba ba in ba da uzuri ba, inda uzuri ne ba matsala, amma in ba uzuri Allah ba zai karba ba. To amma yanzu mutum sai ta, to yanzu tunda lokacinta ya wuce, kuma an ce in aka yi bayan fitan lokacinta Allah ba zai karba ba, shikenan yanzu ba sai nayi ba kenan, nan kuma bala'in yafi yawa, har ma gara ka yi, saboda yanzu wanda baya sallah ma kafiri ne. To kaga gara ma ka yi, duk da dai lokacin ta ya fita, ko kayi Allah ba zai karba ba, rashin yi kuma zai tura ka cikin me, cikin kafirai. Al'ahadul ladhi bainana wa bainahumus sala faman taraka faqad kafara, haka annabi ya ce. Abin da ya bambanta musulmi da kafiri ita ce sallah, wanda ya bar sallah ya kafirta. Yan wutar da suka shiga wuta, an tambaye su me ya jefa ku wuta, wani amsa za su fara ba Allah? Lam naku minal musallin, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Sannan akwai hadisi na Abu Huraira, Allah ya gada shi, da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayanin falalan alwala cikin hadisin. Annabi ya ce, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Annabi ya ce, rallai al'ummarsa ranan tashin alkiyama za a kira su suna haske, suna hasken goshi, goshinsu yana haske, hannayensu da ƙafafunsu suna haske na guraben alwala, guraben da suke wankewa na alwala. Ranan tashin kiyama za a ga sun bayyana da wannan siffa. Annabi ya ce, al'ummarsa za a kira su su bayyana bainan jama'a da fararen goshi da kuma fararen hannaye da fararen kafaf yanzu wannan wanda yake alwala wanda baya alwala fake wanda baya alwala ba zai bayyana da wannan siffar ba wanda baya alwala ba zai bayyana da wannan siffar ba shine fadin Allah yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa ammal ladina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun wa ammal ladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun ranan tashin kiyama wasu fiskoci za su yi haske sune fiskocin masu bin sunna annabi masu yin alwala su yi sallah wasu kuma za su yi duhu wanda ba sa sallah shine Allah ya ce fa ammal ladina swaddat wujuhuhum wanda fiskocin su suka yi baki suka yi duhu kaga wannan ba sa sallah ko akfartum kun kafirta kaga wannan ma dalili ne da zai fito mana da kafircin wanda baya sallah akfartum ba'da imanikum kun kafirta bayan da ku mu'minai ne da kuna sallah kuka zo kuka daina sallah fiskocin ku suka yi baka kekirin Allah ya ce fadhuqul azaba bima kuntum takfuruna ku dandana azaba saboda kafircin da kuka kasance kuna yi rashin sallah kafirci Abdullahi ibn Shaqiq ɗaya daga cikin tabi'an musulunci yake cewa ma kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yarawna shay'an tarkahu kufran illa as-salah yace sahabban annabi babu wani abu da suke ga barin sa kafirci ne kaman sallah to kaga yanzu idan kace tunda lokacin sallah ya fita kuma an ce in lokacin ta ya fita nayi Allah ba zai karba ba to bari kawai bari in ka bari ka zama kafiri in kai kuma Allah ba zai karba ba ya za ka yi katsira ka yi ta cikin lokacin ta Abdullahi dan Mas'ud ya fidda hadisi ya tambayi annabi menene yafi soyuwa gurin Allah subhanahu wataala annabi ya ce as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokacin ta kenan da aikin da bawa zai ba aikin da yafi soyuwa gurin Allah subhanahu wataala sama da yin sallah akan lokacin ta hakenan dole musulmi na kwarai ya kiyaye yin sallah akan lokacin ta abun takeici abun tausayi sai kaga wai a kallon kallo ne mutum zai zauna yana kallon abin da ba zai amfane shi ba a duniyarsa wallahi a duniyarsa ba zai amfane shi ba zai amfane shi ba a lahirarsa amma kuma ya tauye lokacin sallah kaga wannan bala'i ne Allah zai iya aiko mana da bala'i da fitina fitina da muke gani na rashin tsaro a kasar nan ba zai rasa nasaba da irin waɗannan ɗabi'u da wasu suke aikatawa a cikin mu ba su zauna da ransu da lafiyansu suna kallon kallo lokacin sallah ya fita ba dole Allah ya jarrabe mu da bala'i iri-iri farashi yayi ta hauhawa neran mu tayi ta faduwa ƙasa warwas ɗan kidnappers ɗan bindiga daɗi yaushe za mu rabu da su alhali muna da matasa majiya ƙarfi za su zauna a gaban talabijin suna kallon ƙwallo awa hudu awa takwas awa goma lokacin sallah zai wuce ba dole Allah ya jarrabe mu ba jarraba in ta zo ba za ta tsaya a kansu su iya kadai ba sai ta hada har wanda ba su ba wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa kenan dole ana samun jan hankali da fadakarwa da wasiya tsakanin yan uwa da yan uwa da dangi da iyaye da abokan arziki akan irin wannan mummunar ɗabi'a da za ta iya halakar da al'umma Allah ya tsiratar da mu shine sayyidina abubakar yake ce sayyidina umar ka sani cewar Allah madaukakin sarki yana da ayyukan da ake yin su da dare wanda baya karban wannan aiki da rana wa amalan bin nahari la yaqbaluhu bil layli sannan Allah yana da aikin da ake yin sa da rana wanda in aka yi wannan aiki da dare Allah baya karba kamar yanzu mu dau misalin sallar azhar da la'asar ai da rana ake yi sai a wayi gari mutun ya je ya bata lokaci a banza wunin gaba daya yana gararan ba shi ganin ya fita can azhar din tayi yana da iko yana da dama ya kiye tsaya yayi la'asar tayi yana da iko yana da dama ya kiye tsaya yayi sai can bayan isha ya je kwanciya sai zo ya ta zubo su ana samun matasa masu irin wannan ɗabi'a to sallar azhar ɗinka da la'asar ɗinka da kai a wannan lokaci Allah ba zai karba ba saboda baka yi ta a lokacin da yace kai ba kuma dole ka kai saboda in baka yi ba kuma ka zama kafiri kaga gara ma kai ta akan lokacinta daga cin ayyukan da ake yin su da rana wanda in mutun yayi daddare Allah ba zai karba ba akwai azumi azumi watan ramadana misali mutun yace shi zai sahur da magariba yayi buɗe baki da asuba Allah zai karba Allah ba zai karba ba saboda aiki ne da ake yin sa da rana kenan ka sani Allah subhanahu wataala yana da ayyuka da ya sanya musu lokatan su wannan wasiya ce sayyidina Umar sayyidina Abubakar yake yi wa sayyidina Umar cewa kai sayyidina Umar tunda yanzu zan tsora ka ka zama jagora na al'umma musulmi to ka kiyaye iyakoki na Allah kar ka keta musu ibadun da Allah ya sanya musu time to ka kiyaye waɗannan time din saboda kai zaka zama jagora jagora kuma ana so ya kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye shi shima to kaga in Allah ya kiyaye ka amfanin zai fada kanka kuma zai fada kan jagorancin ka kuma zai fada kan al'ummar da zaka jagoranta ihfazillaha yahfazuka ka kiyaye Allah Allah ma sai ya kiyaye ka yanzu ka kiyaye wa Allah ka dokokin sa lokacin da yasa na ibada ka kiyaye su to kai ma sai Allah ya taimake ka ya kiyaye maka wannan jagoranci naka kai jagoranci nagartacce karkashin kula da kariya da taimako na Allah subhanahu wataala kenan wannan sirri ne da sayyidina Abubakar yake ba wa sayyidina Umar da zai zama shugaba da ma duk wanda zai zo ya zama shugaba bayan sayyidina Umar idan yana so yayin nagartaccen jagoranci to ga sirri na farko ya zama mai takawa saboda in ya zama mai takawa zai samu agaji da taimako na musamman daga gurin Allah subhanahu wataala a jagorancin sa na biyu ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala idan ya kiyaye dokokin Allah to Allah shima zai kiyaye shi zai kiyaye masa jagorancin sa yayi jagoranci wanda yake nagartacce ya jagoranci al'umma ya sauke nauyin da ke kansa saboda ya kiyaye iyakokin Allah sai Allah shima ya kiyaye masa nasa kaga kaman wani dan bane sayyidina Abubakar yake so ya dasawa sayyidina Umar ta yanda in yazo jagorancin sa zai yi kyau sai wasiyarsa ta uku ina ga in muka karanta ta sai mu karkare akan ta saboda kurewar lokaci yace wa innahu la tuqbalu nafilatun hatta tu'adda al-fariba wannan ita ce wasiyar sayyidina Abubakar ta uku da yi wa sayyidina Umar yace wa innahu yanda kuma al'amarin yake lallan shine la tuqbalu nafilatun ba a karban nafila hatta tu'adda al-fariba har sai an yi farilla kamar yana so ya nuna masa farilla tana gaba da nafila ka fi ba da muhimmanci wa farilla sannan kuma ka zo ga nafila to amma yanzu fadin sayyidina Abubakar Allah ya dade shi cewa la tuqbalu nafilatun hatta tu'adda al-fariba ba a karban nafila har sai an yi farilla akwai wani hadisi da Imam Tirmidhi ya fitar da shi cikin sunan dinsa wanda aka samu daga Abu Huraira Allah ya dade shi Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin yace inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatu Nabi yace lalle farkon abin da za a fara yin hisabi wa bawa akan saranan tashin kiyama shine sallar sa fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha in har sallar sa tayi kyau to wannan ya rabauta ya tsira wa in fasadat in ko sallar sa ta lalace faqad khaba wa khasira wannan ya taɗi yayi asara fa in intaqasa min faridatihi shay'a idan wani abu ya tauye daga sallar sa ta farilla qala ar-rabb sai ubangiji yace unzuru hal li'abdi min tatawwu ku duba ku ga shin yayi nafila muna fahimtan wannan hadisi idan an samu naqasu a wani bangare na sallar sa ta farilla sai Allah ya ce a duba a ga shin yayi sallar nafila fa yukammal biha sai a cika masa wannan farillar ma'ana a duba a ga idan yana da nafila sallar nafila da sai a cika masa wannan farillar da ya samu na kasu daga gareta mun gane wannan hadisi to me zamu ce dangane da wannan hadisi da fadin sayyidina Abu Bakar da yace ba a karban nafila sai an yi farilla. Kaga can an ce za a duba a gani inji annabi. Yace za a duba sallah farkon abin da za a fara yin hisabi wa bawa a kansa ita ce sallah. Idan ta yi kyau komi ya yi kyau kuma ya rabu ya yi babban rabo ya tsira. In ta lalace komi ya lalace ya taɓe ya yi asara. Idan aka duba an ga yana da naƙasu a sallarsa ta farilla. Sai Allah Ubangiji ya ce a duba shin yana da nafila sai a ɗauko a cika farillarsa da ita. Kun gane bayanin? Kenan nan an karɓi nafilarsa duk da an samu naƙasu daga farillarsa. To ya za mu yi? Mu haɗa wannan hadisi da maganan Sayyidina Abubakar ko kuma hadisin zamu rinjayar akan maganan Sayyidina Abubakar ai mun gane inda abun ya fito ko to mu jinkirta wannan sai Allah kai mu haduwa ta gaba abubuwan da muka karanta na dadai Allah ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuban harshe Allah gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh